sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da 60. Sai Clo has 1530 a matsakaicin zango, masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya. Kana masu na'urar computer suna iya kama mu a duk lokacin da suka so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku yau wato a cikin shirin mu na yau Talata 4 ga watan Juli na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ta da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukar dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Grace ba mu kanun labaran.
To ladan shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ya ba da tallafin dala miliyan 1 ga asusun kungiyar haɗin kan Afirka da nufin ganin kungiyar ta daina yawo da kukan bara. Jami'ai a Nijar sun ce waɗansu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kashe mutane 9 suka kuma yi garkuwa da waɗansu da dama, galibi mata da ƙananan yara. Kana babban jami'in diplomasiyan ƙasar Qatar ya miƙa wani martani da aka rubuta da hannu jiya Litinin dangane da jerin buƙatun da ƙasar Saudiya da abokan ƙawancenta suka gabatarwa ƙasar.
Madalla karun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa har yanzu ana ci gaba da nuna alhinin rasuwar marigayi Alhaji Mai Tamar Yusuf Sule dan masanin Kano.
Muna daga cikin ɗalibansa da muka zuwa Provincial Secondary School Kano a 1956. Tun a wannan lokaci na ɗauke shi uba, ni kuma na ɗauke ni ɗa.
Har yau an ce ana samun darussa da yawa da za a koya daga marigayin.
Ina gani mu musamman waɗanda suke zuwa baya, rayuwa irin su dan masani darasi ne a wurin mu. Mu yi karatu, mu fahimta, mu yi kwaikwayo da yadda suka yi da rayuwarsu.
Hawa kuma muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Labaran da muka samu da dumudumin suna cewa Koriya ta Arewa ta sake gwajin wani makami mai linzami a yau Talata. Rundunar sojin Koriya ta Arewa ce ta ba da wannan labari. A can ƙasar Siriya kuma rundunar sojin ƙasar ta ayyana tsagaita bude wuta a kudancin ƙasar har zuwa ranar Alhamis domin goyon bayan yunkurin sasantawa a ƙasar. Jiya Litinin aka ba da wannan sanarwar kwana ɗaya kafin a yi shawarwarin samun zaman lafiya a Astana, babban birnin ƙasar Kazakhstan. Ta wani gefen kuma an fara taron kolin kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka karo na 29 a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha jiya Litinin, inda shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe ya ba da tallafin dala miliyan 1 ga kungiyar domin ta iya dogaro ga kai. Kimanin kashi 60 cikin 100 na kasafin kuɗin kungiyar yana fitowa ne daga tallafin ƙasashen ƙetare da suka haɗa da kungiyar haɗin kan Turai da babban bankin duniya da kuma ƙasashen da ba sa cikin wannan kungiya. Mugabe ya daɗe yana bayyana buƙatar ganin ƙungiyar ta dogaro ga kai. Ya faɗa a wani jawabi da ya yi a tashar talabijin ta ƙasar Zimbabwe cewa Afirka tana buƙata ta ɗauki nauyin ayyukan kanta. Bai kamata ƙungiyar kamar ta EU ta riƙa dogara a kan tallafi ba, wannan ba abu ne da zai ɗore ba. Ƙungiyar tana da kasafin kuɗin dala miliyan 782 a shekarar nan ta 2017. A watan Yuli shekara ta 2016 shugabannin kungiyar ta EU suka amince su sa tare 2% kan waɗansu kayayyaki da ake shigowa da su daga nahiyar domin samun kuɗin gudanar da ayyukan kungiyar. A halin da ake ciki kuma shugaban kungiyar haɗin kan Afirka Musa Faki Muhammad ya ce batun zaman lafiya da harkokin tsaro su ne suke ci gaba da haifar da fargaba a nahiyar, lamarin da ake ciki a Sudan ta Kudu da Somalia da Libya da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da zaman doya da manja da ake tsakanin ƙasashen Djibouti da Eritrea da ƙalubalen aiwatar da yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya a Mali, inda 'yan ta'adda masu ra'ayin jihadi suke tada ƙayar baya, da kuma yanayin harkokin siyasa waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka kamar Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Kongo da Burundi da kuma Guinea-Bissau sun isa fargaba. Taron kolin na kwana biyu zai mai da hankali ne kan inganta rayuwar matasa.
Jami'ai a Niger sun ce waɗansu da ake kyautata zaton ƴan kungiyar Boko Haram ne sun kashe mutane 9 so kuma sace waɗansu da dama a wani hari da so kai a wani gari da ke kudancin kasar. Jami'an yankin sun faɗa jiya Litinin cewa ƴan bindiga sun shigo ƙauyen Ingalewa kusa da kan iyakar kasar da Najeriya akan raƙumar dawakai. Suka ce mayakan sun tasa ƙeyen kimanin mutane 30 zuwa 40 galibi mata da ƙananan yara a ranar Lahadi da dare. Suka kuma yi barazanar cewa za su ci gaba da garkuwa da su har sai an saki sauran masu tsatsauran ra'ayi da ake tsare da su a gidan yari. Ƙungiyar Boko Haram ta fara tada ƙayar baya a arewa maso gabashin Najeriya cikin shekara ta 2009 sai dai tuni ta bazu zuwa kasashen caji kamar da Niger. Tashi-tashin hankalin ƙungiyar ya janyo asarar rayuka kimanin 20,000 ya kuma sa sama da miliyan 2 ƙauracewa matsugunansu. Ƙungiyar Boko Haram ta ce tana yaƙi ne da nufin kafa shari'a Islama a arewa maso gabashin Najeriya.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana tsaron Indiya da ƙasar Isra'ila za su kulla yarjejeniya a fannin fasahar ayyukan noma da samar da ruwan sha yayin ziyarar da Prime Minister ƙasar Indiya Narendra Modi zai kai ta tarihi a Tel Aviv da birnin Kudus da zai kai cikin wannan makon bisa ga cewar wani babban jami'in Isra'ila jiya Litinin. Modi wanda zai fara ziyara a Tel Aviv yau Talata shine shugaban gwamnatin ƙasar Indiya na farko da zai ziyarci Isra'ila ko da yake kasashen biyu suna hulɗar diplomasiya na tsawon shekaru 25. New Delhi wadda take goyon bayan gwagwarmayar Falastinawa ta ƙara danƙon zumuncinta da Isra'ila amma ta guje wa kai ziyara ƙasar ta Yahudawa da za ta ɗauki hankalin duniya sai wannan lokaci. Modi ba zai je Ramala ya gana da shugaban yankin Falastinawa yayin ziyarar tasa ta kwana uku ba. Duk da haka masu sharhi kan lamura sun ce dangantakar Indiya da yankin Falastinawa tana nan daram kuma a bayyane take lokacin da shugaban yankin Falastinawa Mahmud Abbas ya kai ziyara Indiya a watan Mayu.
Babban jami'in diplomasiyyar ƙasar Qatar ya mai da martani jiya Litinin ga jerin bukatun da ƙasar Saudiya da ƙawayenta suke takun saka a fannin diplomasiyya da Qatar suka gabatar bayan sun ƙara wa'adin sa'o'i 48 da suka ɗibar wa ƙasar na aiwatarwa. Sarkin Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah shine ya karbi wato bakuncin ministan harkokin kasashen ƙetare na Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a jiya Litinin domin ya mika wasiƙar da Sheikh Tamim na kasar Qatar ya rubuta bisa ga cewar kamfanin dillancin labarai na kasar Kuwait. Ba a bayyana abinda wasiƙar ta kunsa ba ko da yake tun farko Al Thani ya ce babu ko tantama za a yi watsi da bukatun da kasar suka gabatar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da batun ci gaba da nuna alhinin rasuwar marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamaso da dan masanin Kano wanda ake sa ran yin jana'izarsa yau an jima da rana idan Allah ya kai mu. Ga Mahmud Ibrahim Kwari.
Dan masanin na Kano ya shura wajen zalakar zance da barkwanci a tsawon rayuwarsa yayin da makusantansa ke cewa mutum ne mai riko da gaskiya. Dr. Junaidu Muhammad na daga cikin aminan marigayi mai tamasile.
Dan masani uba ne a wajena, aminin mahaifina ne, na biyu kuma ni na yi aure a gidansa. Mutum ne mai dattako, mutum ne mai matuƙar barkwanci, kuma mutum ne na kirki a zuci, mutum ne kuma mai kamanta gaskiya. Domin farkon siyasarsa ai ba NPC ya shiga ba, yana da alaka da Aminu Kano don Mallam Aminu Kano ya koya masa a makaranta nan Middle School ta Kano wadda yake yanzu Rumfa College. Ka taɓa jin an kai mai tawasu da wani gujanci ya yi sata ba? Ko da yaushe za mu zauna mu haɗu mu yi magana in na yake da bambancin bambancin ra'ayi a faɗa kuma a tashi a yi raha a yi maganganu kowa ya tafi da ra'ayinsa.
Bayan shaharar da ya yi a harkokin mulki da siyasa, marigayi mai tamasile ya taka muhimmiyar rawa a fagen aikin malinta, kuma wasu daga cikin ɗalibansa sun yi fice a fannonin rayuwa daban-daban a Najeriya. Farfesa ɗan Dr. Abdulkadir tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Libya kuma tsohon ɗalibin marigayin ne a sakandaren Lardi ta Kano.
Muna daga cikin ɗalibansa da muka zuwa Provincial Secondary School Kano a 1956. Tun a wannan lokaci na dauke shi uba, ni kuma na dauke ni da haftakar ma wajen aure shi yake mini alwalanci shi malamin mu ne na tarihi da turanci daya daga cikin wanda mu almajiran sa akwai yanzu akwai Aminu Bashir Wali bai makaman Ringin Muhammad Ibrahim hanyar rashin mutum mai gaskiya tunda malam Aminu Allah ya kansa gafarta masa ya rasu Kano ya bar ji da masan ya fara cikewa to yau gashi Allah ya karbe abin sa ni dai sani na in ba kwanan ba dan masan ko bank account ba shi da shi ba shi da asusuwa ba
Alhaji Isma Tamasila da yaran su ya bar mace daya da yaya goma wadanda ke alfahari da irin tarbiyyar da yayi musu Alhaji Muntar Mai Tamasila na cikin manyan yayan marigayin
duk mutumin da yazo ne magu alfahari magurin sa yana kokari yayi amma mu yayan sa yakan ce ku yi kokari ku nema da kanku wallahi bai taba daukan dan sa ya kai shi wani guri ya ce gashi ai masa wani abu ba ko yana neman wata alfarma wallahi kai dan sa ma baka isa ka zo kai masa wannan maganar ba domin ba zai ba idan aka ji sunan mu ana bude mana kofa da littar darajar sa amma dai shi ice ganawa wallahi bai taba yi ba
a haifi dan masanin Kano shekaru 88 da suka gabata yayi karatun Muhammadiya da na Boko yayi aikin malinta ya zama dan majalisar dokoki kana ya rike mukamin minista daga bisani kuma ya zama wakilin Najeriya a zauren majalisar dinkin duniya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya
wayo kaina mutuwari ga
to shi ma tsohon shugaban hukumar yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasa zagon kasa a Najeriya Malam Nuhu Badu a tattaunawa wasu da Shehu Ashaka ya ce akwai darussa dama da za a koya daga marigayin ga abin da ke shedawa Shehu Ashakan da suka tattauna
to alhamdulillah an koya da yawa kusanci da dan masani kaman kana jami'a ne kowani lokaci kana samun karuwa musamman kaman shigan siyasa dan masani ya fara siyasa tun yana shekara 20 da wani abu kullum yake fadan mana akan cewa idan ba ku shiga siyasar nan ba ba yadda za a samu dama a kawo canji a kawo mutane sauki a rayuwa kowani lokaci an zanna zai kawo maka wani abu sabo wanda baka sani ba a da musamman kai cewa to ai daga fulani yola mun fama da ku amma yanzu kai kun cire wannan kunya nu kai ka baka da wannan kunya nace a rake da akwai kunya ko yace akwai kunya sai da mu gode wa Allah da rayuwarsa
wani irin koyi kake ganin ɗan baya za su yi da irin yadda ya tafiyar da rayuwarsa
babba da zance yayi shugabanci ya nuna dottaku yayi addini kwarai ya nuna akan cewa zaka taimaka mutanen ka zaka taimaka kasa zaka so mutanen ka zaka so kasa duka duk daya muke a disen kan kuma ka san kowa naka na kusa da kai ya taimaki arewa kwarai ba kadan ba ina gani mu musamman wanda suke zuwa baya rayuwa irin su dan masani darasi ne a wurin mu mu karatu mu fahimta mu koyo da yadda suka yi da rayuwar su suka taimaka kasar nan yadda abinda muka zama duka yau duk ayyukan su ne irin su nan musamman kaman shi Allah ya ba tsawon rai har lokacin da yanzu Allah ya dauki ransa yana nan ciki yana bai gaji ba ko ina ka je idan aka ce maka dan masani zai magana to zaka ga yadda mutane suke zuwa aura idan ya je yayi magana kuma a wurin ko a wani lokaci ba wanda zai zo kusa da abin da kake faɗa kowa yana jira abin da dan masani ya faɗa mun koya mun ji mun fahimta ya nuna mana mu so juna ya nuna mana mu so arewa ya nuna mana mu so Najeriya ya nuna mana akan cewa zamu zama lafiya gaskiya ita ce gaskiya ita ce kawai kuma zai mai jurewa ya nuna mana akan cewa rayuwa zaka yi da tsoron Allah Allah ya gafarta wa dan masani dukkan mu mun ji wannan a rasuwan muna roƙon Allah ya sa da ya huta Allah ya sa a ce yafi masa Allah kuma ya ba mu dukkan mu da wanda suke kusa da shi da jininsa da kuma wanda muke ganin sa musamman a arewan Najeriya uba ne kowani hali mun ji wannan mutuwa mun ba kan mu hakuri Allah ya gafarta masa
Allah na roƙe ka albarka manzo Allah to Allah ya huta mafarki
to amin sun manin a can gane ko hukumar samarwa matasa aiki ne ta gano ma'aikatan boji har sama 16,000 kakakin hukumar ne Awul Muhammad ya shaidawa baba ya kuma kere hakan a tattaunawar da suka yi kamar haka
farkon watan da muka zo shi aka kawo muna takarda na biyan albashi na ma'aikata saboda an bar muna mutane wurin 63,000 kisa da muka duba chief executive officer ya duba muka zauna as management muka duba takardan sai muka gano kamar mutane kusan 300,000 ba sa aiki amma ana biyan su to wannan wata shi muka ce ba za mu biya ba muka ba mutane gane hankuri especially su matasan kamar su kwatar da hankalin su mu yi binkice mu kare tukunan mu fara biya to binkicen da muka yi last week ko kuma wancan bakwai muka fito da reportin wannan binkice da muka yi na farko shine mun ga wayansu mutane kusan 3000 waɗanda suna aiki wayansu dai ba sa aiki wayansu suna aiki amma ba su da takarda wanda ke gwada an dauke su aiki shine appointment letter dan na mutane gurin
wato bayan ainihin 3000 da ke ake biyan su ba sa aikin kin akwai kuma wasu wannan wanda wasu ba su da takardar daukar aiki
eh saboda wanga mun yawo gane ta ko ina muka yi binkice muka yi abinda ake kira shi physical head count muka kidaya mutanen dubba ke da
daidai kun su
nan muna tambayan kowa ya kawo takardun shi dake gwada lalle an dauke shi aiki yana aiki da kuma confirmation letter daga wurin inda yake aiki dake gwada lalle an dauke shi aiki yana aiki to shine muka gano kamar mutane kuma kusan 2716 suna aiki amma ba su da takarda dake gwada an dauke su aiki kuma muna biyan su sannan da mutane wurin 4000 su kuma su sun bar aikin ma sam sun zauna gida ba su aiki sun sake aiki amma ana biyan su sannan mutane wurin kusan 10000 su kuma manyan mutane ne ba matasa ba da tawani aka sa su cike ana biyan su in ka duba kuma shi loan da muke aiki da shi parliament ya approve wancan shekara shine ya kamata a dauki mutumin da matashi daga shekara 18 zuwa shekara 35 shi sa in ka duba wayanda ke shekara kamar 40 zuwa bisa kusan 10000 to shi sa abinda ya samu ka ce kamar lalle mun save country wani kudi wanda in ka duba inda mun fara samu na biyan su kowane wata wata hudun nan da wurin miliyan 20 kudin gane kenan da muka biya muka ba mutane da bai cancanci a biya su ba
to har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 1:17 ga kuma shirin mu na gaba
saka mai wuya
wanda biyace a shi baya san Najeriya yana sai da kanka a ba shi dama ya kasa kanka dan mu zauna lafiya
ya kamata a kira wani conference duk wani registered kungiyar arewa ta zo ta hada arewa house a zo a ce ga abin da muke so mu yi kowa ya zo ya sa hannu ba wai mutane kungiya guda 13 ko guda 15 da su zo na arewa house su ce ga abin da suka yi ba
duk girman kasuwar aba da kasuwar onicha babu mutumin arewa ko berebe guda ɗaya da yake da kanti a wajen nan dage da mutuwa idan mutumin arewa yi a kudancin Najeriya ba sa ba da guri da za a iya binne mutum
waye inan da Kano matsalan maganar inan da Kano ba da yan arewa bane matsalan shi da federal government ne
lokacin da yaran ne yake tarzaji yake kacin mutuncin mutan arewa ka ji wani iba da yake zauna a arewacin Najeriya da ya fito yace yaran nan ba daidai yake ba
in October 1st ba ta harewa ba wasu suka je suka yi instigating crisis a kasar nan ba za ce yan arewa suka tada jima ba
to nawa mutanen kudancin Najeriya suka je suka ce fulani su bar yankin su me yasa ba ku fito kun ce ba ku yarda a take fulani su bar yankin su
in suna so su tafi a yi referendum su tafi amma ba wai mun yi arewa mu fito mu ce an fasu lokaci kaza ba ina so ka fito yanzu ka ce sun yi kuskure akan declaration din na Kaduna wanda kuka yi
jama'a muna fatan kuna nan kalau kuma mun ji dadi da kuka samu damar jin wannan shiri na tsaka mai wuya
sunana comrade Isa Abubakar in the National President Northern Youth Council of Nigeria. Gaskiya mu ba ma goyen bayan wannan wa'adin da aka ba mu a Inyamuri. A raga Allah ka sanna muna bukatun junanmu na farko kenan. Na biyu kuma akwai wani irin kalamin da yake kawo tashin hankali. Kuma irin wannan kalamin wanda aka ce an ba mu a Inyamuri nan da wata uku su bar arewa yakan iya kawo tashin hankali wanda ba za ka san ƙarshen irin tashin hankalin da za a samu.
Sunana San Zango Daura. Zan in aka tura mutum gaban go. Shi ma sai ya dawo. Su yara din nan ko samari muna goyon bayan su. Dan abin da suka faɗa ba da abu bane wanda yake tashin hankali. A halin zaman da muke ciki babu dan gata irin Igbo. Kai dan gata ne. A arewa kudun za su zo su miƙe kafa. Amma kuma su zage mu. Ba mu da mutunci a wurin su. yaron su ya fito ya ce su suna son Biafra din nan babu wani babba daga cikin gwamnonin su ko dattawan su wanda suka fatse su suka hana su abbasu tafi
tun daga lokacin da wata kungiyar matasan arewacin Najeriya da a turanci ake kiranta Coalition of Northern Groups ko kuma gamayyar kungiyar matasan arewa suka hadu a Kaduna suka yanka wa ƴan kabilar Ibo ko Inyamurai wa'adi na cewa su hada nasu ne nasu su bar yankin kafin ranke ga watan October wannan shekara wacce ainihin ranar ta fado akan ranar ƴancin Najeriya ne cece kuce mai yawa ya barke daga sassan kasar daban-daban har ma daga wajenta wasu suna goyon bayan su wasu na adawa da wannan sanarwa da suka bayar mutane da yawa sun yi mamakin gani irin gagarumin martanin da wannan kiran ya janyo daga sassa daban-daban na Najeriya kuma kamar da muka ci har daga wajenta ma ganin cewa wannan ba shine karin farko da wasu ƴan Najeriya suke ta kira akan a sarrafa kasar ko kuma ma a tsaga ta ba yayin da cewa su suka fito suna Allah wadai da ita sanarwa da waɗannan matasan suka bada ita ce wata gamayyar kungiyoyi wacce ita ma ta arewacin Najeriya din ce wacce ta kuma a turanci ake kiranta Northern Youth Council of Nigeria ko kuma majalisar kungiyoyin matasan arewa ta Najeriya to ganin cewa arewa kanta akwai sabanin ra'ayi kan wannan batun ya samu ka gayyato wakilan su wannan kungiyoyin guda biyu na arewa domin mu ji hujojin kowacen su akan matsayin da ta dauka yake wannan shine karin farko da zan fara wannan muhawara din mun ga ya kamata mu bayar su wanda suka tsokana magana tun asalinta wato su Sharif Ashif Nastura damar su gaya mana shin akwai abin da ya canja daga lokacin da suka yi wancan kiran zuwa yanzu wanda ya sa wata kila ko suka canja matsayin nasu ne
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to shi dai wannan al'amari kamar yadda ka faɗa mu muka ainihin fara shi muka kuma isko muka yi magana kai kuma har yanzu mu abinda muke kai shine Ibo su suka fito suka ce ba sa son zaman Najeriya su suka fito suka ce idan ba a ba su sun bar Najeriya ba sai a yaki suka ce za su kashe mutane su kone garuruwan su saboda haka muka ce to mu ba ma san abin da za su ci ana yaki a ba su kasar su su je su zauna kasar su fita to ba za su zauna suna kasar su ba kuma suna zauna kasar mu kamar yadda suka mamaye wannan gurare a arewacin Najeriya dole su koma kasashen su su je su zauna gurin da suke inda yake kasar su wannan shine matsayin da muka faɗa kuma shine matsayin mu
har yanzu kuna nan kansa duk da batutuwa da kiranye-kiranye da na san mutane da yawa sun fito suna yi muku na neman ku canja ra'ayinku ba ku canja din ba
to malam Mustafa abin da zaka duba a nan gurin shine su Ibo da suka kawo wannan maganganu aka tashi manyan kasan nan suka kai jigarin a kawo gyara a cikin al'amarin shi mataimakin shugaban kasa da gwamnoni da kuma da tije na yankin su da na yankin arewa da kuma sarakuna ake ta wannan kokarin kawo a kan da za a gyara wannan al'amari amma har yanzu su Ibo suna kan matsayin su kan suna san Najeriya domin kaga irin taron da jiya shi wannan yaro yayi a garin su kuma ya ma fito ya wani kira
kana magana Nnamdi Kanu
cewa ma ai zabe ya Nnamdi Kanu yake cewa ma taron zabe da za a yi November na gwamna a jihar Anambra yace ba zai yiwu ba za su hana har kama zaben da za a yi na 2019 tun daga kan zaben shugaban kasa da sanatoci har zuwa gwamna har zuwa majalisu yake ba za a bari ba za su bari a yi ba sai an ba su Biafra to amma duk da wannan magana da ya faɗa duk duniya ko yaji shi babu wani gwamna ko sanata ko dan majalisa ko wani basarake ko wani mutum mai girma mai mutunci ko wani malamin addini da ya fito ya ce wannan abin da yaron nan ya faɗa ba daidai bane so da haka kaga mu abin da muke gaya mutane su fahimta shine duk abin da Nnamdi Kanu yake faɗa yana faɗan ra'ayi ne na shugabannin sa da an kansu da malaman su da sarakunan su da ƴan siyasar su
to
mu haka muka kaddara
to bari ba Malam Abdulsalam Muhammad kuma ƴan arewa ne me yasa kuke da bambancin ra'ayi da abinda su ƴancan suka faɗa
gida assalamu alaikum abinda yasa muna da bambancin ra'ayi gaba da abinda coalition na Northern Youth suka faɗa dalili daya biyu ne zuwa uku yanzu a arewa muna da shugabanni a cikin shugabannin nan duk abin da za a yi ya kamata a ce an zauna da su an tattauna da su mu abin da ya sa muke ba ma jin daɗi abin da
su shehun suka yi shi ne su waye suka zo na da su suka nemi shawara har aka zo into conclusion wai aje a ce da da yake so tambaya ne na farko kenan wanda zan tambaye shi na biyu shi shawi yanzu ya ce ba shugabanni yamare wanda suka fito suka ce abinda ina da kanu yake yi bai da kyau ai ba sai mutane sun fito ba an ce shugu shugu magana ne ma oji kusan da ya miki da flag din Najeriya ne aka binne shi me yasa ba binne shi da flag din ba ya fara ba na biyu kenan na uku ina da kanu wanda ya fito wanda yake fafaɗi abubuwan nan yana fadar ra'ayin shi ne da wasu sharif suka fadar ra'ayin shi ina da kanu yana son yaki amma zan faɗa muku wani abu dai da ta'iri in ma yana da ta'iri yana da karin kwakwalwa wanda ba zai iya tuna da abubuwa ba duk wanda yake a ƙasar nan ya tuna abin da ya faru a 1967 maganar civil war maganar yunwa za a faɗa ko maganar rashin dukiya wanda za a faɗa ko maganar rashin haɗin kai na al'umma har lokacin nan ne za a faɗa yanzu din waye sashen ruwa suka fito suka zo suka ce mutanen nan su bar arewa daga yau zuwa lokacin kaza which is October 1st bai kamata ba
to ina zuwa Malam Abdulsalam bari in ba Sharif dama ya ansa tambayoyin da kai mishi na farko Malam Sharif tambayar shi ta farko tace me yasa ba ku tuntubi su da sauran mutanen arewa ba kafin ku yanke wannan shawarar cewa wa Ibu su tashi
to kafin shi al'amari ko yaushe yanzu zaka yi shi kana duba ahalinsa duk sha'ani idan zaka yi kana duba ahalinsa kana duba mutumin da yake da alkibla da ra'ayi mutumin da yake wani kamar kungiyoyi da suke na kamar kace na je kana yi ka ko kungiyoyi da ba a san sa ko kuma da suke yin kafa kungiya rana ɗaya don wata biyan bukata ko ta wani shugaba na siyasa ko wani abu irin wannan ba za ka kira ka saurare shi ba
to ya kuma ce ya kuma ce
magana cewar sai kanu
yawa ci gaba dama magana kanu zai maka ci gaba dama ya ce kanu yana maganar ra'ayin sa yake faɗa
wanda magana ai mai hankali bai kamata ya karye kalli wannan magana ba kanu da ya fito yake wannan magana kowa yana kallon irin mutanen da suke tururuwa a bayan kanu suke bin sa an kawo shi kotu an ga manyan mutane da suka dinga zuwa gurin kanu a kotu kanu ya fito gwamnoni sun dinga tashi suna zuwa har gidan kanu manyan mutane duk gashi nan kowa ya gani a talabishin da jaridun kasar nan kowa ya gani duk wani babba da yake kasa iba da gwamnoni da shi ainihin mataimakin shugaban majalisar dattijai na Najeriya wanda shi ne iba mafi girma da yake rike da wani mukami a wannan gwamnati a yanzu a Najeriya
kana magana ya kwara ma da ko
aka share shi suka yi hotuna a kwara ma da shi aka ji aka tare shi aka yi hotuna to yanzu a mai hankali sai wani ya gaya masa ya ce da shi abin da kanu yake faɗe yana faɗar ra'ayi ne da tunani na al'ummarsa gaba ɗaya ko ku za a ce wai ra'ayinsa yake faɗe in ra'ayinsa yake faɗe me zai sa har shugabanni irin waɗannan a ƙarƙashin jam'iyyu da suke ƙarƙashin Najeriya suka zaɓe suka kai inda suka kai har za su je suna biyayya ga wani mutumin da yake cewa shi bai yarda da Najeriya ba kuma shi ba ɗin Najeriya ba ne
to a gaishe ku to za mu daga aya nan sai makon gobe domin mu zo mu ci gaba don fa wannan so mun taɓa ne kawai muka fara a kan hanya akwai maganganu da dama da za su haɗa da maganar tana arzikin da su 'yan ƙabilar Ibo ɗin suka ce suna da shi a nan arewa da kuma idan ma za a raba ƙasar nan ne a she kudu da arewa za su iya tsaya kan ƙafafunsu kowacensu yanzu dai muna godiya ga su baƙin namu Sharif Ashir Nastura da kuma Abdulsalam Muhammad sannan musamman da wakiliyarmu ta Abuja Madina Dauda wacce ta taimaka wajen ganin cewa shirin ya haɗu kuma an kawo shi a madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington da huta lafiya.
Sai dai ba mu da wadataccen lokaci don haka ba za mu kawo muku takaitattun labarai ba yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdulsalam na gabatarwa sai Salamu Abu da ya ba da umarni da injiniyanmu John ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.